عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يا مسلمين، الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك ما وهم النار بما كانوا يكسبون. الله تعالى يا بام الأبار دنگنا دا ونن سمتاني ونن دا نبي عزشيني سن دنيا دا نتوى دا دنيا كما أهل جي الصبود إيجا. الله تعالى ونن دا basukan da muwa da mu ba da basu kwadayin gamuwa da Allah subhanahu wataala, wanda gamuwa da Allah shine mafi girma abinda duk wani mai kwadai yake kwadai zuwa gare shi. Domin tabbas sai ka gamu da Allah, sai ka mutu, sai ka tsaya gaban Allah kamar yanda kake ganin ka anan a rayuwar duniya, ka je ka dawo, ka ci ka sha, ka sa kaya, ka yi murna, ka yi kuka, ka yi bakin ciki, ka yi barin ciki, to wata rana sai ka yi tsaye gaban Allah subhanahu wataala. Saboda haka tunda babu makawa sai a yi, to ya kamata kai kwadi, kai ma wannan gamuwar shiri lokacin da za ka tsayuwa gaban Allah. Me za ka ce ma Allah subhanahu wa ta'ala? Domin ba za ka wuce gaban Allah ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tambaye ka. Da haka gamuwa da Allah shi ne mafi ɗaukakan abin da duk wani mai guri yake guri. To Allah ta'ala ba da labari cewa waɗansu mutane ba su fatan gamuwa da Allah subhanahu wa ta'ala, sun ma kau da kansu daga haka, kai sun ma ƙaryata wani lokaci, ƙaryata masu ne game da tashin alkiyama kamar yadda yawancin kafirai suka yi. Su kuma yawancin musulmi ba ƙaryatawa suka yi, amma sun rabka da sun shagalta, duniya ta ɗauke musu hankali. Amma su kafirai cewa suke ƙarya ce ƙarara. Shi kuma musulmi wanda ya lalace imani shi ya sanyi, shi ne wanda za ka ganin ya yarda, amma kuma babu wani aiki wanda yake yi. Zahirin ayyukan shi ma mafi yawa ayyukan shi suna nuna cewa kamar bai yarda da lahira ba, amma bai faɗi ba, saboda abubuwan da yake duk Allah ba ya san su. Za ka ga mutane ga su nan da abubuwa barkatai, yanke zumunci a wurin mutane ba komai ba ne, keta tsakanin mutane wa da ƙari, kowa ɗaya uba ɗaya, kaga sun yi shekara goma ba su magana, ko ba dan koyi ba, saboda gudana da guda ba ya da ni kawai, saboda duniya kawai. Dan kai ya zanki taimaka ma dan uwan shi da ba ya da kawai sai mai kiga ba da shi, kaga shekara goma uwayensu da rai sun yi sasanta su, sun ki sasantuwa. Shi mai abin ya ki yarda ya sasanta da mara abin, yau yanke zumunci wurin mutane ba komai ba ne. Mutane sun mai da yanke zumunci aikin banza, ba komai ba ne wanda Allah subhanahu wataala zai kama su. Mu sani cewa duk lokacin komai kake, in ka yanke zumunci to ba ruwan Allah da kai ba. Duk wanda yake yanke zumunci da ƴan uwanshi tsinanne ne wurin Allah. Allah ya ce: ulaikal ladina la'anahumullah, masu yanke zumunci su ne waɗanda Allah ya tsine musu. In kana so ka fada cikin tsinuwar Allah, to ka yanke zumunci da kananka ko wanka ko da danginka ko ƴan uwanka, to za ka zama tsinanne wurin Allah subhanahu wataala. Wata aya Allah ya ce: ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar, waɗannan su ne la'anta ta tabbata gare su, kuma sana da mugun gida wurin Allah subhanahu wataala, shi ne jahannama. Saboda haka mu san cewa rayuwar nan ba yadda za a yi ta yi daɗi, ta yi albarka, matuƙar dai ba mu sadar da zumunci, matuƙar dai ba mu sadar da zumuncin danginmu da ƴan uwanmu, to ba yadda za a yi rayuwarmu ta yi albarka. Shi yasa kullum sai dai mu ce gare jiya da yau, gare yau da gobe, kullum haka muke rayuwa. Saboda akwai sabubuwa suna nan gabanmu, muna sallah, muna azumi, kaga wani duk litinin sai ya azumi, duk alamin sai ya azumi, wataƙila ma duk ɗin wata ya kai 13, 14, 15 sai ya azumi. Amma kuma yana da yana gaba da ɗan uwanshi ba ya zuwa gidan shi, shi ma ba ya zuwa gidan ɗan uwan. Gobe amfani wannan azumi, ka sani cewa sadar da zumunci ya fi wannan azumin girma, wanda kake na alhamis, wanda kake na litinin, wanda kake na kowane wata guda uku. Wataƙila ma na za ka same shi yau iya gobe ya ashe, banda gobe ya ɗauka gata ya ashe, amma yana nan yana yanke zumunci da ƴan uwanshi, to gara ma ka kai. Domin wannan wajibi ne da Allah ya ɗora maka na sadar da zumuncin ƴan uwanka da danginka, kuma ba kai, to mai amfanin kuma ka je kana wata nafila? To saboda haka wannan ɗaya daga cikin laifuffukanmu ne waɗanda suke nuna muna son duniya. Domin son duniya shi ke sa kai ta saban Allah ba ka tuba. Ya nuna kana son duniya, kuma ka mance da lahira, ka mance da tsayuwa gaban Allah subhanahu wa ta'ala, domin Allah ya caje ka. Shi kuma Allah in ya caje ka ba irin na duniya ba ne zai ce to shi kenan, a'a, tunda ya saka kaji to jahannama za ka tafi. Allah ya kiyaye. da haka Allah subhanahu wataala yace waɗannan mutane ba su fatar gamuwa da Allah subhanahu wataala. Allah yace ma sun yarda da rayuwar duniya, ba da rayuwar duniyan nan mai karewa mai gushewa, maimakin su yarda da rayuwar lahira tabbatacciya da wammiya da radiya da ba ta karewa, kamar yadda Allah ta'ala yace wal akhiratu khairun wa abqa, lalle lahira da kake ganin ta tahi duniya alheri kuma ita ce wanzajiya biye da duniya. Wata ayar Allah ta'ala ce wal akhiratu khairun laka min al-ula, lalle lahira da kake ganin ta tahi alheri gare ka daga duniya. Saboda haka duniyan nan da muke ganin ta wurin wucewa ne, wurin daukar guzuri ne zuwa lahira, kan mu dauke ta wurin zama ne. Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa kuma sun natsu da duniya, ma'ana sun karkata ga duniya. Da suka karkata ga duniya, to shikenan sai suka sanya duniya ita ce makwararsu, ita ce ƙarshen abin da suke nema. Da zarar mutum ya samu rayuwar duniya ba ya da matsalar komai, kawai sai ya saki jikin shaidi ba, shikenan ya zo lahira. Ƙarshen rayuwar shi kenan nan wurin, daga nan babu wata rayuwa da za a iya mutu. To wannan kuskure ne. Saboda haka za ka ga mutane ta kowace irin hanya duniya ta samu gare su, za ka ga suna kama ta. Ba ruwansu ba su kallon halal ne haram ne, a'a ba ruwansu, wannan gaskiya ne, ƙarya ce, mai kyau ne mara kyau, ta kowace hanya ne suka ga za su samu duniya, to za su ba wannan hanyar same ta. Kowace irin fuska ta bayyana gare su gaba da duniya, to za su yi gaugawa su kawo wannan duniya. Sun dogara akan shawoyin duniya, da babin jin daɗin duniya su ne gaban su kawai a cikin rayuwa. Da wannan ba daidai ba ne, da niyyarsu da manufarsu da tunaninsu da ayyukansu duka sun karkatar da shi zuwa ga duniya. Daga mutum gaba da duniya zai baka labari abinda yake faruwa nesa, ya sani yana da labari, amma addinin shi da yake kusa da shi bai san shi ba. Ga shi ga addinin kullum sallah yake bai san ta ba, wanda kowane musulmi kamata ya ce malamin sallah ne. Sallar ka da kake yau da gobe a ce ka san ta, saboda kullum akalla sai ka yi guda biyar, wani kawai akalla kullum sai ya yi sallah lokaci daban-daban, rakawoyi daban-daban sun kai wajen raka'a 40, amma kuma yana nan bai sani ba. Kawai dai yin abin shi yake, ya kamata a ce kowane musulmi malamin sallah shi ne. Wannan dai da kake yi to ka san ta, ka san komai nata, ka san abin da yake dole a cikin ta, ka san abin da ba dole ba, ka san abin da ke bacewa, ka san abin da bai bacewa aikata. Ya kamata a ce haka, amma sai da mutum ya yi yana ta tunanin America, yana tunanin China, Russia, duk matsalolin duniya ya san su, amma ga matsala addini shi gaban shi bai san ta ba. Kuma Allah ya kawo sauki, Allah ya kawo maka rangwame. Karatun addini da sauraron wazuzzuka ya zo da sauki, ba kamar yadda mutanen da ba su samu ba, ta yanzu ka samu sauki ga yanan gaban ka, amma ka ki amfani da wannan sauki, ka ki gode ma Allah ta'ala wannan sauki da Allah ya kawo ba. Saboda haka bai kamata ba a ce tunaninmu gaba ɗaya ya koma zuwa ga duniya ba, muna fushi, muna farin ciki, muna murna, muna tsallo, muna ihu, duk saboda duniya. Addininmu kuma ya ci ba, ya lalace ba abin da ya sha mun. To wannan ba ɗabi'a ce ba, ɗabi'a ce ta mutanen banza, ga su Allah subhanahu wa ta'ala yana zano mana irin halayensu, sun yarda da rayuwar duniya. Allah ya ce wallazina hum an ayatina ghafilun, kuma su ne waɗanda sun rabkana daga ayoyinmu. Allah yana da ayoyi da dama, yana da ayoyi na Alƙur'ani mai girma. Yau musulmi nawa masu tarin yau waɗanda ba su karatun Alƙur'ani, ba su iya ba, ko ba su saurari, kuma ba su zuwa inda ake yi. Gashi koyo kyauta ne, saurare kyauta ne, zuwa inda ake yi ba duk kyauta ne, amma ba mai zuwa. Duk inda za a karatu za ka iske mutane ‘yan ƙwarori, duk inda ake karanta Alƙur'ani za ka iske mutane, amma ana rayuwar duniya, ana shagalin duniya, za ka iske mutane ɗimbi ga suna, ba abin da mutum za ya samu wurin. Kadi ba ka ga hilayen ƙwallo yadda suke cika, kadi ba ka ga ka taso daga ƙwallo sha biyun dare, kamar an taso daga Juma'a, mutane su yi ta hitarwa. Amma yawancin waɗannan mutanen cikin kashi goma cikinsu ɗaya ne za ka samu yana zuwa makaranta, kashi tara ba ruwansu. Kuma wannan aikin banza ne, in ka je ka kalla ba abin da za ka samu na duniya balle na lahira, amma kai suke mutane su cika sun yi da kuma kuɗin suka ɗauka suka bada suka na idanunsu kwana. Wani zai yi kwana rana saboda ƙarfe goma na dare ne za a yi kwallon, saboda ya samu ya kalle ta ba tare da yabanci ba, ko gege ba, ba tare da wani abu na kallon ba ya ɗan wuce shi ba. zai tsayawa in ya tashi kuma ya shi insha abubuwa ya sha kafi duk abin da zai hada shi kwana yayin zanne saboda dai kanna me wannan ba rayuwar musulmi bace ba haka musulmi yake rayuwa ba in kana son ka kalli abubuwa na shagalin duniya ba a hana ka ba in dai babu sabon Allah a cikin su to amma kuma kasu hau akan da lahira kakka bibi ta sa kan rayuwarka ta lahira rayuwarka ta ba mamaki cikin yinin nan ka mutu kana nan zanne ka mutu dan Allah da ka mutu can da ka mutu makaranta ko masallaci wani alhiri gare ka kada haka Allah subhanahu wataala yace waɗannan mutane sun rabka ne daga ayoyin mu na alqur'ani wanda Allah ta'ala ya saukar da su ga mai sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da waɗannan ayoyi ne dan mu karanta mu hukuncin su dan mu so su sai da kodi a rayuwarmu mu so masu karatun su mu so malamai mu so almajirai waɗanda suke nema da waɗanda suka samu karatun alqur'ani da waɗanda suke karanta alqur'ani mu ji muna son su fiye da komai a cikin rayuwarmu mu taimaka musu mu kawo musu gudunmuwa mu kawo musu alqur'ani gudunmuwa wannan shine wato imani da ayoyin alqur'ani mai girma to waɗannan mutane saboda san duniya ba ruwansu da ayoyin alqur'ani ba ruwansu da masu karatun alqur'ani mai girma sa'annan kuma Allah ta'ala ya saukar da ayoyi ga sunan cikin sarari ga ruwan sama da ya saukar da cikin dare ni'ima ce muna fatan Allah ya kara mana irin ta kuma ya ba mu wanda ta daidai da mu kai ya ba mu ni'imar da za ta rusa mana gidaje kai ya ba mu ni'imar da za ta caccage mana hanyoyi ko ta halaka mana shuka ko dabbobi muna roƙonka Allah ta'ala wannan ni'ima da kai mana je Allah ka kara mana ita to wannan ni'ima ta ruwa ni'ima aya ce daga cikin ayoyin Allah masu girma wanda ya kamata ka amfana duk lokacin da ruwa ke sauka ya kamata ka kara imani da Allah ga rana nan ga wata nan ga taurari ga itace ga iskar da kake shaka ga kurar da ke tashi duk waɗannan ayoyi da suke cikin sararin duniyar nan da Allah ta'ala yake so ka kara imani da Allah subhanahu wataala ka amfana da su kakka yarda ka zamanto cikin mutanen da Allah ya ce wa ka'ayyin min ayatin bis samawati wal ard yamurruna 'alayha wa hum laha muridun ga ayi suna tauce ma mutane ba ruwan su kamar ba aya bace alani kuma aya ce sai Allah ya tambaye ka ranar alkiyama wannan ayar da ka gani wani imani ya kare naka ko wani imani ya rabu sai kai ma Allah bayani Allah ta'ala ya ce sanurihimu ayatina fil afaqi Allah ya ce da sanni za mu nuna musu alamomin iko ma a cikin sarari wa fi anfusihim haka ma a cikin rayukansu a cikin rayuwarmu ba akwai alamomi ga mana kalan mu ba iri ne bace kamar din mu ba iri ne bane kowa da irin nashi kayan mu ba iri ne bane duk wanda yana nuna alamomin Allah ra'ayin mu ba iri ne bane shawarin mu abubuwan da muke so ba iri ne bane kowa da irin tunanin shi wani ba ya san kasuwa aiki yake so wani ba ya san aikin gwamnati abinda yake so aikin hannu yake so duka Allah ya rarraba mu ayyuka kasancewa mu da ayyuka daban-daban dinnan yana nuna cewa lalle Allah ta'ala shine wannan aiki to ya kamata mu zaki kallon kanmu ma muna ƙara imani da Allah subhanahu wataala to da haka masoya duniya sun kawo da kai daga barin waɗannan shi yasa suka kawo da kai daga Allah subhanahu wataala a ƙarshe sai Allah ya ce ulaika ma'awahumun nar bima kanu yaksibuna waɗannan waɗanda suka yadda da rayuwar duniya suka natsu da ita suka kauda kai daga barin ayoyin Allah subhanahu wataala sa'annan ba su fatan gamuwa da Allah Allah ya ce to makoman su wuta ce ma'ana mazaunin su gidan su da za su zauna wa wanda ba za su tashi ba sun zanna kenan khalidina fiha abada sun dawwama a ciki har abada Allah ya ce ita ce wutar jahannama kuma Allah ya ce ba cutar su yi ba ba zalunta su yi ba bima kanu yaksibun saboda abin da suka aikata saboda sun kafirce mu Allah san duniya yana yin sa ka kafirce mu Allah saboda san duniya yana yin sa ka zama arde mushriki ka zama kana shirka da Allah saboda kana neman duniya san duniya yana sa ka saba mu Allah kai nau'uka na saban Allah saboda neman duniya saboda neman duniya mutum zai zina ko yayi luwadi ko mace zai madugo saboda neman duniya mutum zai aikata wani abu da Allah ta'ala ya hana aikata da haka Allah ta'ala ya ce dan sun aikata waɗannan ayyuka ne Allah subhanahu wataala ya ce to ranar alkiyama makomansu mazaunin su gidansu za su zauna wa shi ne wutar jahannama Allah subhanahu wataala ya tsare mu Allah ta'ala ya kare mu Allah ka raba mu da irin waɗannan mugayen dabi'u ya Allah Allah ka raba mu da kyawawan dabi'u ya Allah Allah ka sanya mana kin duniya ya Allah Allah ka sanya mana sallahira ya Allah Allah ka sanya mana tsuwa sa mana da tsuwa zuwa ga lahira ya Allah Allah ta'ala ka sanya mana masu amfani da ayoyin Al-Qur'ani mai girma ya Allah Allah ka sanya masu amfanuwa da ayoyin da suke cikin sarari ya Allah masu amfanuwa da ayoyin da suke cikin rayukan mu ya Allah Allah ta'ala ka taimake mu ya Allah ka daga musulunci da musulmi ya Allah Allah ka kara da kan musulmi ya Allah ka raba musulmi da rabo kai ya Allah Allah ka sa mu dunkule mu zama tutunci ya madaurinki da ya Allah mu so junan mu mun kuma junan mu ya Allah mu taimaka mu junan mu ya Allah Allah ka rusa kafirci da kafirai ya Allah Allah ka watsa makiyanka ya Allah taron su gaba dai da karfin su ya Allah ka watsa su ya Allah Allah ka kawo karshen su ya Allah Allah ka taimaki duk wanda ya taimaki addinin ka ya Allah Allah ka watsa da duk wanda ya watsi da addinin ka ya Allah Allah ka dauka tutar musulunci ya Allah Allah ka aje tutar kafirci ya Allah Allah ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali ka ba su arziki da wadata ka raba su da talauci da fatara ya Allah ka raba su da yunwa ya Allah Allah ka taimaki yan kasan mu da ayyuka da kasuwanci masu albarka ya Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ya Allah wani ga yamma Allah ka likansu da gafara da rahama Allah ka sa su huta Allah ka dama da su gidan aljanna Allah ta'ala ka ba mu kyakkyawan guzurin da za mu haduwa da su gidan aljanna ya Allah Allah ka yafi mana zunubin mu ya Allah Allah ka gafarta mana laifin bukan mu ya Allah Allah mun tuba ya Allah ka yafi mana ya Allah Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka ya Allah Allah duk wanda yake da bukata ta alkhairi ya Allah ka san shi Allah ka biya mishi bukatun shi ya Allah Allah ka biya mana bukatun mu gaba da ya Allah ka raba mana zaman banza da zaman kashe wando ya Allah Allah ka raba mana asiri duniya da lahira ya Allah Allah ka raba mana asiri duniya da lahira ya Allah Allah ka rabi ba dudun mu gaba da ya Allah ya rabu da suka yi jarabobin da suka gaba ta ya Allah ka sa samu ya Allah Allah ka ba su a cikin sa ya Allah Allah ka ba su sa'a cikin ya Allah Allah ka sa samu waɗannan jarabobin da suka yi ya Allah waɗanda za su yi ta gaba kuma Allah ta'ala su ma ka sauƙaƙa musu ya Allah kuma Allah ka ba su sa'a ya Allah Allah duk wanda yake da wani guri da yake so ya cimma Allah ka sa ya cimma shi ya Allah sai a tsaye da sallah.